Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. A wajen ofishin sa Riyad al-Shababi mayaki na zaratan sojojin Iraki ya bude shafinsa na Facebook a cikin wayarsa yana nuna wa dan jarida wani matashi saye da farar riga fuskar sa a fusace yana cewa wannan dan uwana ne. Al-Shababi ya ci gaba da bayani sai ya dora yatsar sa aka tamkar bindiga yana cewa kungiyar Daesh ko ISIS ita ce ta kashe masa dan uwa mai shekaru 21 da suke jiran manyan hafsoshi don kewayawa a wata ziyarar nasaran kwato birnin Mosul. Al-Shababi ya ce ba a kwace birnin kwata-kwata ba amma dai ana gab da yin hakan. An yi rashe-rashen bangarori biyu cikin watanni 8 kuma IS ta yi shekaru 3 tana rike da ikon birnin. Kana an samu kai hare-hare babu kakkautawa tsawon shekaru 10 a cikin birnin. Da haka wannan babban nasara da ke zuwa sai a ce ana cikin bakin ciki amma ba wato a maimakon murna da ya kamata a yi. A cikin ziyarar nasara mamban zaratan sojojin Najaf Batalia Colonel Sa'id Badar Katam ya ce ko shakka babu sun yi nasarar kwato birnin Mosul amma dai idan ka waiwaya zaka ga an lalata ko ina har ma masallacin nan na Al-Nuri Mosque an lalata gidan masallacin da ma wurin sallar a shekarar 2014. Shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi ya ayyana kansa shugaban musulunci a cikin wannan masallacin bayan shekaru 3 kungiyar ISIS ta kuma lalata wannan masallaci. Mutumin da ake ganin zai iya zama dan kungiyar IS Muhammad Hamza Khan yana nan yana huskantar shari'a aikata laifi a nan Amurka. A ranar 4 ga watan Oktoba shekarar 2014 ne hukumomi suka kama Khan da ɗan uwansa guda biyu a filin jirgi na ƙasa da ƙasa a Chicago tare da wato sauran ɗan uwansa guda biyun kenan za su ɗauki jirgi zuwa Vienna kana su doshi ƙasar Turkiya. Wannan ƙungiya ta ISIS mai ƙoƙarin faɗaɗa ayyukanta tana yaudaran dubban matasa masu sha'awar yi mata yaƙi zuwa ƙasar Siriya da Iraki. Kana wato kan haifaffen Amurka ne mahaifinsa kuma mazaunin kasar Amurka ne ya yi dauki wannan niyyar na shiga kungiyar ISIS kuma ya yi alƙalin ba zai ƙara dawowa Amurka ba. An salami ƴar uwansa da ƙaninsa ban shekaru 16 ba tare da yi musu shari'a ba amma banda kan ma'aikatan lauyan gwamnati tana zarginsa da yin laifin bada taimako na kayan aiki ga kungiyar ta'addanci ta wata ƙasa. Bisa wannan zargin zai iya huskantar hukuncin zaman yari shekaru 20. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani bincike da jaridar da Washington Post take gudanarwa game da mutane da suke mutuwa sakamakon harbin bindiga a nan Amurka a watanni 6 farkon wannan shekarar 2017 yayi kusa da abin da aka samu a shekaru 2 da suka gabata. Jarida ta ce ƴan sanda sun harbe mutane 492 suka kashe a cikin watanni 6 farkon wannan shekaran. Akasarin waɗanda aka fi kashewa maza ne kuma fararen fata wadda suke rike da bindiga ko kuma wasu makamai. Kashi 25 cikin 100 na waɗanda aka kashin sun kamu da taɓin hankali. Baƙaƙen fata maza su ne kashi 25 cikin 100 na waɗanda aka kashin ko da yake su ne ke da kashi 6 a cikin adadin wato cikin 100 na adadin al'ummar ƙasar Amurka. Jarida ta ce ta fara bibiyar harbe-harben ƴan sanda ne tun shekarar 2014 bayan da aka kashe Michael Brown a garin Missouri. Duk da zanga-zanga da kiraye-kiraye da ake yi a kan gyara tsarin ayyukan 'yan sanda tun wancan lokacin, babu wani sauki da aka samu wurin yawan mace-mace ta wannan hanyar. Jaridar ta rawaito cewar adadin 'yan sanda da ake kashewa a kan aikinsu tsakanin shekaru biyu da suka wuce yana nan yadda yake. Dubban ɗaruruwan mutane suka shiga zanga-zangar 'yancin 'yan ludu a birnin Madrid a jiya Asabar ƙarƙashin wani gagarumin matakan tsaro. Ga dukkan mutane da ake kuntata musu a ƙasashensu, ya kamata mu fito mu nuna matuƙar murnanmu, in ji Jesus Generello, shugaban haɗakar ƙungiyar 'yan ludu da maɗigo a lokacin da yake jawabi ga tarin mutane da suka fito zanga-zangar. Taron gangami na 'yan ludun da ya tattaro mutane kimanin miliyan 1 zuwa miliyan 2 wanda suka shigo macin da suka hada da 'yan ludu da maɗigo da 'yan 'yancin wato raji 'yancin sauya jinsi.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masarun mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnan jihar Kebbi Senator Abubakar Atiku Bagudu ya yaba malaman makarantu a jihar saboda kwazon su a ci gaban harkokin ilimi. Gwamna Bagudu yayi wannan yabon ne a bikin bude wani taron ƙara juna sani da hukumomin jihar ta fuskar ilimi suka shirya domin ƙara kimtsa malamai kan wannan tafarki. Bayan bude taron ne, wakilin sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da gwamnan kan batutuwa da dama da suka shafi ilimi a jihar Kebbi.
Farin ciki da cewa da ni da mataimakin gwamna an gayyace mu domin mu ƙara mu'amala da malamai masu taimaka muna a makarantun ne, da cewa kuma kowane fage na ilimi yana da amfani, kuma shi ƙara juna ilimi babban abu ne cikin tsarin ilimi, saboda hakan da ka koma ga Allah baka ƙara samun ilimi ba, kullun kana iya ƙaruwa da wani. Na kuma yi musu godiya ga irin kwazo da taimaka mana da suke yi na gyara da muke yi na ɓangaren ilimi domin makarantun mu su inganta, yaran mu su samu ilimi mai albarka.
To mun ga dai wasu gyare-gyare da an kai ga wasu makarantun. To amma akwai wasu makarantun da ba su da kayayyakin aiki, musamman kayayyakin na'uran aikin kamar sciences.
Gaskiya ne, ko da muka zo kusan koce makaranta na bukatar gyara. Babu kayan aiki cikin azuzuwa, babu kujerun zama, kuma ginonin masu lalace, kuma malamai da 'yan makaranta abincinsu bai wadatu ba, kuma duk abubuwan ga ba za mu iya yin su ba lokaci daya, don haka dole muka fara tsara yadda za mu yi su don ya kasance cikin ɗan lokaci kaɗan mun samu kowace makaranta mun inganta ta yadda ya kamata makaranta ta zama. Don haka muna kiyaye da cewa lalle ba mu gama aikin da muka samu gaba ba, amma yana nan kan hanya.
To da shike su ma malamai ɗin ranka da wasun su suna koke da cewa ba ba su wasu 'yan allowance ɗinsu ba wajen shekara biyu, wato kamar kuɗin hutu. Magana take ranka da
mutane suna ta magana kuɗin hutu, kuma gaskiya ne, duk haƙƙin wanda aka ɗauka aiki gaskiya ne, amma cikin abin da muke ta yi da muka zo shi ne tantancewa, saboda an sa mutane cikin sunayen malamai da yawa waɗanda ba malamai ba ne. To wannan kuma ya sa duke gwamnati da ya kamata a yi amfani da ita wajen haƙe haƙƙin malamai da ma'aikatan gwamnati ana watsar da ita ga waɗanda bai kamata ma suna ciki ba. Wannan tantancewa shi ya kawo tsaikon biyan wasu daga cikin wasu an biya, amma kuma wasu daga cikin kuɗaɗen hutu, don sai mun san waye malami kafin a baka kuɗin hutu. Wannan ya yi shahuwar ma makarantun nan primary, amma kamar yadda aka yi bayani nan har abinda ba a taɓa yi ba na gudanar da wanda aka ƙara mai girma a biya shi albashi ne har shi ma an fara. Amma saboda wannan gyara da muke yi, mu tabbatar da malaman da suke malamai na ƙwarai waɗanda sun cancanci su zauna cikin makarantun nan mu su suke makarantun ne mu da an kare wannan kuma za a biya kudin hutu da duk abin da ya kamata da kuma irin ma kudi na ci gaba da ƙara ilimi da ci gaba da karatu da kula da gidajensu da kula da hakkokinsu waɗanda gwamnati ya kamata ta kare don bai kamata a ce kana aikin gwamnati ba ko kana malami amma kuma ba a yi hoke ma hakkinka amma ba a yi in banna ta yawa ciki.
Sanata Atiku Bagudu na jihar Kebbi kenan. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
An yi kira ga waɗanda Allah ya huwace wasu taimaka domin kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. Hakimin Jalingo a jihar Taraba Alhaji Lamido Abba Tukur ne wannan kira a wurin tattaunawa da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Hakimin ya bayyana damuwar ganin yadda wasu iyaye suke gwammace tura ƴaƴansu musamman mata zuwa tallace-tallace maimakon neman ilimi.
A gaskiya ba abin da ya addabe mu na kai al'ummar mu baya kamar yadda ba a kula da ilimin ƴan mata ba. Musamman wasu iyaye sun dauka in kana da yarinya ko mace ta zama abin neman kuɗi wanda za a yi ta bata wasu abubuwa na abin da bai kai komai ba irin tallashi-tallashi. Hakika gwamnatoci da dukkan masu fada aji musamman a yankinmu na arewa ana nan ana fama da yadda ƴan mata za a ba su ilimi. A wurare da dama ana ba wa ƴan mata ilimi kyauta. Bawa ya mace ilimi kamar bawa al'umma ne gabaki da ilimi. Kuma abun mamaki ƴaƴan mu kan haife su yawan zama da suke a gidajenmu da mata suke uwaye ne suke renonsu. Kuma ya zama mace ba ta san haguwar zanda ma ba ya kake tsammani ƴaƴanka za su zama. Tarbiyyar nan shine al'umma. Duk al'umman da take da tarbiyya ta zama al'umma na kure al'umma ta gari. Mu yi koyi da yadda duniya take a yau wadda duniyan ta sami ci gaba ta mata. Muna gani a Amerika kwanan nan gugurmai aka yi tsakanin mace da miji wadda ba yadda ba aka yi ba. Muna gani ko a Taraba State nan akwai mata da ta fita ta sasiya gwamna. To duk abin da mace za a kashe namiji zai iya mace za ta iya yi har ma wasu ke cewa iya fi namiji wadda mu maza ba mu yarda ba yau. Muna kira ga ƴan matanmu don Allah iyaye musamman su ba da hankali ta wurin ba wa ƴan mata ilimi. A daina tallashe-tallashe ba addini ba ne ba al'ada ba ne. Ba al'ada mai kyau ba kuma bai shafi addininmu ba. Addini ya hana. A sani kuma ranar gobe Allah zai tambayi kowa yadda ya riki kayansa. ƴaƴan nan Allah ya ba mu ne don ya zama mana abinda zai tambaye mu akai. Kuma gaskiya ko a akidance ko a halaye na yau da gobe muna gani ƴan matan nan sun fi mana maza kusan kula da iyaye da ba da tausayi. So haka mata ilimin su ya zama wajibi. Muna kira ga dukkan iyaye musamman a Jalingo yau muna haɗe. Jalingo ya zama birni wadda babu mutumin Najeriya da babu a Jalingo yau. Mu yi koyi mu yi abu mai kyau ya zama al'adarmu. ƴan matanmu muna son su fi mazan mu karatu. Don muna son mu ji mu ga asibitoshin mu ya zama dukkan likitoshin mata ne. Za su fi tausayi za su kula da halayen lafiyarmu. Kuma matayenmu da yake akwai al'adu da addinai da bai yarda wani namiji ya taba na mace ba to yawan ilimin mu ya kamata musamman ta gurin asibiti zai zama in mata ne to akwai tausayi akwai kulawa. Don ƴan matan mu don Allah iyaye muna kira a bawa yara a sa su makaranta a hakura da yadda al'amari yake. Kuma na tabbata ƴan mata ai abin biyan kudin su daban da na maza ana ba su ma kyauta. Kuma ya kamata a haɗa kungiyoyi duk kungiyoyi ba kungiyoyin da ba na gwamnati ba a rika samun su ci gaba da wannan campaign da kuma tallafawa. Muna kira ga masu hannu da shuni idan akwai ƴan arika duba ƴan matan mu nan wadda take kokari don Allah dauki dawainiyanta idan iyayenta su ba su da wadata. So ina gani zamu fara neman jama'anmu mu haɗu don dubawa da kulawa da makarantar ƴan matanmu. Ina ko wanda ta samu shi gaba al'umma ya kamata ta hada kai ta bawa yarinyan nan dukkan nau'i na taimako na ta gama makaranta musamman idan sun dauki hanyoyi ta engineering da likita da lawyer da duk wani abu wanda zai zama amfanin mu ne ya kamata mu mutausaya musu su sani kuma mun damu da ilimin su wanda kuma su san mu ne za su yi mana aiki za su yi mana hidima nan gaba to ina kira da babban murya don Allah mu himmatu mu dena barin ƴan matan nan a talla talla ba al'ada mai kyau bane ba kuma addini mu bane ba kuma abu ne na kirki ba don Allah wannan tarbiyan a bar shi don ya lalata ƴan mata da dama ya bar ƴan mata a hannun waɗanda ba su kai ba ba su ma isa su yarinya magana ba su dauke su su kai su wasu wurare da ba kyau ya kamata a dena yana bawa ma dama har wasu su yi amfani da ƴan matan nan ta wajen haddasa abubuwan da ba kyau a sa hijabi a dana bom a je a tar a cikin jama'a wanda ba ta sani ba ita ma an yi amfani da kokolonta wanda iyayenta ne suka bari a yi amfani da ita haka don haka makaranta da bawa mashi ilimi ya zama wajibi a gare mu dole mu hadu mu yi kokari mu ba su duk support da ya kamata su yi karatu Allah ubangiji ba mu ikon gabatar da wannan niyyar mu da kuma sa ƴan matan mu su gane su yi karatu to Allah ya musu albarka Allah kuma ya ganar da su Allah ya ba su ilimi mai albarka
za mu sake koma jihar Kebbi inda hukumomin kula da ilimi a jihar suka shirya wata bita ga malaman makarantu daga sassan jihar daban-daban waɗanda suka amfana da ilimin aiki da na'ura mai kwakwalwa har yanzu ga Maryam Atu Muhammad.
Gwamnatin jihar Kebbi Najeriya ta gudanar da wani kwas game da ilimin komputa ga malamai 200 domin su koyar da ɗalibansu. Kwamishinan ilimi Alhaji Muhammadu Magawata Allero ya bayyana cewa gwamnati ta yi la'akari da cewa a halin yanzu hukumomin shirya jaraba musamman JAM sun mayar da jarabawar ta hanyar komputa. Ga kaɗan daga cikin jawabin da kwamishinan ya yi a wajen taron.
Ina ta canza ta koma kwamfuta ko min ci aka EEE to aka zo da malaman makaranta sun gaba-gaba wurin sanin wannan shi yasa mai girma gwamnati ya bada dama ya bada kuɗaɗe a zo da kima malami 200 a fara da su su ma sun jigila su cigaba da koyar da mutane har zan jiha mu ta samu da hoka kan kwamfuta abin da shi malaman makaranta kowane ko ka dauka daga yau kowane ko to yana so yana ne kowane din daga malamin makaranta ya zo karatu to ba to abin nan gaba da shi ko ba ya rude duk haka
kai ne to kira zaka yi wa su wa'annan da za a koya musu wannan komputa
ai kina nan kiyan da muka yi musu cewa su tabbata da cewa sun su malaman makaranta ne kullun suna fake da aikin su su tabbata sun zo cikin lokaci sun koya kuma sun koma gida su koyar
kazalika na samu zantawa da director ta cibiyar samar da horo na ma'aikatar ilimi ta jihar Kebbi Hajiya Asmau Alkali wadda ta bayyana abinda ya jawo hankalin ma'aikatar kamar haka
gaskiya yanzu in ke duba babu wani sha'ani wanda zaki ba tare da harkar kwamfuta ba saboda haka kamata ya ce malamai sun iya sun koyar da mu yara amma idan malami bai iya assessan kwamfuta to yaya za a yaro shi sannan gwamnati na son a maida hankali gaba da mu zama daidai da kowa a duniya so ba mu iya haka nan sai fa an koya komai inda zamu communicate with the world
to yanzu kamar kananan hukumomi nawa ne kuka zabulo domin su gudanar da wannan training
kowani mun sabi kasu muna da zone 6 kuma kowani wuri akwai local government ciki so kowani zone sun kawo mutanen su
kamar nawa na mutane
kowace makaranta abinda mun ka gaba ɗaya mun dauki mutum 200 to start with saboda haka kama a ce argungu muna da mutum 30 da nan binin Kebbi 40 bunzazon muna da 30 ya zuru muna da 40 haka muka yi muka hada 200 ko ina ayin tocin kowace makaranta
daga ƙarshen idan suka kammala wannan training din ta yaya za ku yi ku gane da cewa su malaman sun ƙware ko kuma sun fahimci abinda aka karanta shi su aka koya musu
a kusan kowace makaranta akwai computer amma mai kula da ita da kyau wanda ya iya ta ya koyar ma yara shi ne ake bukata to shi na waɗanda sun ka iya su ƙara iya wanda bai iya ba shi iya wanda adda shi ƙara iya wanda bai iya yanzu mun yi creative
daga nan na sadu da ɗaya daga cikin masu gabatar da course din Malam Umar Ibrahim Birnin Tudu inda ya maganta game da yadda taron horaswar ke tafiya kamar haka.
Alhamdulillah, gaskiya an gabatar da wannan course kamar yanda ya kamata, domin mafi yawancin malamai da suka zo a wannan wuri wasu ko dama ba su da ma ilimi abin da ya shafi wannan computer din, amma kuma zuwan su a wannan wuri alhamdulillah mu mun ga yanda suke fama wurin operating din wannan computer, da kuma jarabawan da muka ba su gaskiya an ci jarabawa sosai. Da TJ ma sun yi ta comment, suka ci gaskiya sun yi farin ciki game da wannan seminar, kuma an samu ci gaba kwarai da gaske.
Wani irin kira zaka yi wa gwamnati domin ta daure da ci gaba da gudanar musu da LOI
nan? To ina mai ƙara kira ga gwamnati da cewa wannan seminar da aka yi da kuma ilimi da aka ba su na tsawon kwana biyar ba shi zai sa ya kasance abinda suka koyi na kwamfuta ya fa'idantu a gare su ba. Illa dai ya kamata a ce a kowane makarantu a sa na'urori ta kwamfuta a inda malamai za su ci gaba da watan muraji'a abinda aka koya musu a wannan wuri, kuma ya kasance ana shirya ire-iren waɗanga saminoni domin a ƙara ilmantar da su game da ilimi na kwamfuta, da yanzu ita duniya ta koma duniya ta kwamfuta. To in ba haka aka yi ba, dole a dinga samun akasi a makarantunmu na boko.
Suma malaman da suka halarci taron horaswar ba a bar su a baya ba, a fagen nuna godiyarsu game da namijin kokarin da gwamnatin jihar Kebbi ta yi, tare da alƙawari cewa za su ilmantar da ɗalibansu. Don jin ƙarin bayani ga ɗaya daga cikinsu.
Sunana Malama Aisha Ahmad Gwando daga Government Girls Unity College Birnin Kebbi. Mun ji daɗi ƙwarai wannan tare, saboda ya ba mu dama ta sanin abubuwa daban-daban. Kamar kin ga wurin Microsoft Excel, gaskiya mun ji daɗi sosai, saboda yanzu kin ga mun san yadda za mu sa shi ga kwamfuta mu fidda score din yara, mu yi average, mu hidda total, mu hidda position cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da mun yi shi manually ba. Sannan kuma wurin Microsoft Word shi ma yanzu an koya mana yanda za mu typing rubutu komai, yawan shi mun san yanda za mu yi shi da kuma ƙa'idodin da za mu bi wurin yin shi. Gaskiya malam man sun yi ƙoƙari sosai na ba mu wannan ilimi, saboda gaskiya daidai gwargwado zan ce 99.9 din mu sun fahimci abinda malaman ke koyarwa, saboda sun iya koyarwa.
Da shike ke yanzu kin samu wannan ilimin, su kuma ɗaliban naku kuma yaya zaki yi da su in kika koma makaranta?
Insha Allah, idan na koma makaranta zan yi ƙoƙari in ga cewa na samu principal wannan e-library da aka buɗa mana, a ba mu dama mu riƙa shiga ciki tare da yaranmu idan mu ya zo wurin practical aspects na computer, domin su ma su samu abin da suka sani dangane da shi.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Daga jihar Kaduna kuma wani tsohon malamin makaranta Alhaji Ahmed Muhammad ya yi kira da a sake dawo da makarantun horar da malamai da ake kira teachers colleges, ganin irin koma ba da ake samu ta fuskar ilimi saboda ƙarancin ƙwararrun malamai. Alhaji Ahmed, wadda ya yi wannan kira a hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure, ya fara ne da duba wasu matsaloli da ya kula da su a tsarin ilimi a yanzu.
To akwai abubuwa wanda na fahimta daga yara na yanzu da suke zuwa makaranta. Na fahimta babu kusan abu uku. Na farko, an cire geography, wato labarin ƙasa kenan ko yanayin ƙasa. Na lura babu shi, domin na san lokacin da muke nan ana koya mana. Ni ma lokacin da na zama malamin makaranta ina koya ma yara na, domin abinda yake so yaro ya fara tashi da sanin abinda yake garinsa da abubuwan da suka kewaye garinsa. Saboda haka ina iya tuna farko da na fara ɗaukan yara a nan, makarantar ita kanta ne muka fara zagayawa, muka ga faɗinta, muka ga a gabar da ita menene, a yamma da ita menene, a kudu da ita menene, a gabas da ita menene. To kaga muka yi wannan, sannan muka dawo muka ga a Abakwa, misali menene da menene Abakwa. Abakwa ta yi iyaka da wanene a gabas, ta yi iyaka da wanene a yamma, ta yi iyaka da wanene a arewa, ta yi iyaka da wanene a kudu. Sannan kuma muka duba mu ga shin misalin Abakwa akwai rafi, akwai dutse, akwai tafki, da irin waɗannan abubuwan da in sun aka girma aka je geography duk ana yin maganar su. Muka fara da shi, To amma yanzu na fahimta cewa duk waɗannan an cire. Haka ma na fahimta cewa an cire history. Haka ma na fahimta an cire health education. Ilimin lafiya lokacin ba shi akwai wani suna da ake kiran shi a lokacin na manta da shi yanzu. To duk kaga na ga an cire su. To irin waɗannan abubuwan ya kamata a kawo in ana koya mutane geography su fara da makarantar su fara da makotan makarantar su fara da garin su kaga ya za su fi ganewa don ka fara nuna musu da abin da suka sani tun suna yan yara kaga zai shiga cikin kwakwalwar su za su tashi da shi saboda haka in an kara musu wani abu akai kaga za su karu da shi za su rike shi za su yi amfani da shi so ina ganin in an dawo da irin waɗannan gaskiya zai kara inganta ilimi a Nigeria sannan babban abu gaskiya da aka cire shine teachers college da aka cire shi ba karamin na kasu ne aka yi ma ilimi ba domin yanzu muna zamanin siyasa ne in wani ya ce a mana local government ya hau sai ya jawo yan siyasa mai wanda ma secondary su kawai ya san komai ba ya ci bai ci ba sai a sashi malamin primary to kaga ba abin da zai kawo bai san yanda ake kama sha'anin koyarwa ba bai san yanda zai kakkarya tsatsaga manhaja ya koyar da yara ba shi kawai abin da yazo ya karanta a littafin kuma ya koya musu sai kaga abin ya zama dim babu wani cikakken bayani yaro ya tashi kawai sai a yi mishi jaraba a ce ya ci ko bai ci ba shikenan ya wuce
to bayan haka wani mataki za ya dauka don a gyara al'amarin sannan kuma a iya inganta rubutu da karatu na yara
eto wannan abinda yake faruwa kamar yadda nace an cire teachers college kaga teachers college din nan idan ka je za a nuna maka yanda za ku koyar da turanci za a koya maka yanda za a koyar da lissafi sannan za a koya maka yanda za ka koyar da sauran abin nan sannan za a koya maka menene ka'idojin ilimi za ka san su duk a teaching college to kaga in ka zo aji in kana koyar da turanci ne za a koya maka step na farko da step na biyu da recapitulation da tambayoyin da za ka yi ma yara da kuma barin yara su yi tambayoyi a kansu da kuma maimaita abubuwan da ka koyar ka gane ko duk in ka yi wannan sannan kuma bayan ka maimaita ya za ka yi ka ba yara homework in ka ba su ya in suka dawo da shi ya za ka mai makin nashi sannan kuma ya za ka sake maimaita ka tabbatar cewa homework din nan da suka yi sun fahimce shi sosai to kaga in ka zo ka kawo wani wanda bai da ilimin wannan duk bai san wannan ba to shi yasa za ka ga kamar yanda yace dan secondary school ya ci ko bai ci ba an zo an sa shi malami saboda haka ya kawo gundarin abin ne kawai ya nuna ma yara ba su fahimce shi ba ba su yi komai ba in an zo jaraba shi zai nuna musu yanda za su sa amsa wannan ya ci wannan bai ci ba shikenan saboda haka in ka fito da shi daga aji ka zo da shi waje yanzu in ka samu wanda ya gama secondary school ka ce mishi ya rubuta maka wasiƙa yana neman aiki a ma'aikatan gona wallahi sai ka sha mamaki
rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yaddar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.